Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdice tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Alhamis ta farko a watan Yuli shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Wani bincike da aka ya nuna cewa musguna wadda Beijing take yi wa 'yan guhura a kasashen waje ya bazu zuwa kusan kasashe 30 a sassan duniya. A ranar Laraba da ta gabata, Amurka ta sake jaddada ci gaba da goyon bayanta na kwashe dubban 'yan Afghanistan waɗanda suka taimaka wa sojojin Amurka a lokacin yakin kusan shekaru 20 a Afghanistan. An samu kamfanin Donald Trump da kuma babban jami'i mai kula da harkokin kuɗinsa bisa da laifin da suka samu asali daga masu bincike a New York kan harkokin kasuwancin tsohon shugaban kasar.
Kanin labaran kenan. Iyayen yaran da aka sace a makarantar Islamiyya da ke garin Tegina na jihar Niger, Nigeria sun shiga wani sabon tashin hankali bayan kubutar waɗansu ɗalibai biyu da suka bayyana akobar da aka gasa musu.
Wannan da ta dawo take bayanin cewa cikin 180 daga cikin yaran nan ma ba sa iya tafiya, kawahuwansu ya kumbure. Da ka gaddace ita karan kanta wakatin da ta dawo, ko kai da kake ɗan jarida sai ka zubar mata da hawaye ko da ba kai ka haife ta ba.
Sai kuma shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar ke gabatarwa wanda a yau ya maida hankali akan halayyar jarirai. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani bincike da aka ya nuna cewa musguna wadda Beijing take yi wa 'yan guhura kasashen waje ya bazu zuwa kusan kasashe 30 a sassan duniya. Musamman saboda waɗannan gwamnatocin kasashe da suke karɓar bakuncinsu suna tsoron ƙarfin ikon Beijing da kuma tasirinta. Rahoton wanda aka yi wa take da ba wurin gudu balle ɓoyewa tsarin China na takurawa 'yan guhuru ya yi nazarin hanyoyin da China ta yi amfani da su don rufe bakin 'yan guhuru masu adawa da su da ke wajen iyakokinta. Rahoton wanda na haɗin gwiwa ne da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Object Society for Central Asian Affairs da hukumar kare haƙƙin 'yan guhuru suka haɗa ya bayyana cewa akalla ƙasashe 28 a faɗin duniya na da hannu dumu-dumu a cikin cin zarafin da China ke yi wa 'yan guhuru, tare da ƙasashen gabas ta tsakiya da arewacin Afirka a matsayin waɗanda suka fi kowa laifi. Bradley Jardine, daraktan bincike a ƙungiyar Oxford Society kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka wallafa rahoton, ya faɗa wa BBC cewa Beijing ta yi amfani da hanyoyi da dama don cin zarafin 'yan guhuru da suke zaune a wasu ƙasashe, ciki har da amfani da leƙen asiri da satar bayanai ta kuma fitar da gargaɗi mai tsanani ga ɗaiɗaiku ta hanyar 'yan sandan ƙasa da ƙasa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An samu kamfanin Donald Trump da kuma babban jami'i mai kula da harkokin kuɗinsa bisa da laifin da suka samu asali daga masu bincike a New York kan harkokin kasuwancin tsohon shugaban kasar. Wannan bayani ya fito ne daga bakin wasu mutane biyu da suke da masaniya kan lamarin waɗanda suka yi magana da kamfanin dillancin labarai na Associated Press bisa sharaɗin sakai sunansu. Sai dai ana ci gaba da sarranta zargin tuhumar kan Trump Organization da babban jami'i mai kula da harkokin kuɗi Alan Weisberg a jiya Laraba, amma ana sa ran za a bayyana ta yau Alhamis. Trump ya ce kamfaninsa bai aikata wani laifi ba, kuma ya yi shagulatin ɓangaro ga binciken a matsayin bita da kullin siyasa. Binciken ya haɗa da abin da kamfanin ya ba wa shugabanninsa, ciki har da amfani da gidaje da motoci da biyan kuɗin makaranta.
An jima kaɗan, Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labarai. Amma kafin nan bari mu faro takon da batun ɗaliban makarantar Islamiyya da aka sace a jihar Niger sama da wata guda da ya shige, da aka bayyana cewa yana yiwuwa yunwa da wahala ta hallaka galibinsu idan ba su samu taimakon gaggawa ba. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
Rahotanni daga garin Tagina da jihar Niger, Nigeria na nuna cewa biyu daga cikin ɗaliban makarantar Islamiyyar Salihu Tanku sun tsere daga hannun 'yan bindiga. Yanzu dai sama da wata ɗaya kenan waɗannan ɗalibai su 148 suke hannun 'yan bindiga, ba tare da samun nasarar kubutar da su ba duk kuwa da kokarin da gwamnatin jihar Niger ta ce tana yi akan hakan Malam Abubakar Garba Al-Hassan shine shugaban makarantar yayi karin haske akan yadda waɗannan ɗalibai guda biyu suka kubuto daga hannun ƴan bindigar
Alhamdulillah yaran da sun gudu sun dawo sun kulle tashoyin binnin gwari da mahar fasir kam suka karbe su suka danka su a hannun mu Alhamdulillah mun kai su asibiti kuma ɗaya daga cikin su dai tana tafiyin ta gane mutane amma ɗaya daga cikin su ta dan samu kamar mantau don ba za su iya gane gidansu ba
na'am to su nawa ne suka gudu
to su biyu ne suka samu suka kubuto
to sun gaya muku yanda aka yi suka samu suka gudu abin nan ita mai maganan
eh to sun yi bayani tunda sun ce lokacin da aka zo kwasan su a canza musu wani wuri daga inda suke za a ƙara shiga da su can cikin kumumin daji sai su Allah ya taimake suka dan fita haka daga cikin inda aka keɓe su to ba a gan su ba sai aka wuce aka bar su a nan to shine suka dinga bi cikin daji kenan suka kwana biyu suna tafiya cikin daji suna tafiya har Allah ya sa suka iso kenan
haka zalika shugaban makarantar Malam Garba Al-Hassan ya koka akan yadda yace gwamnati ta ki motsi mai karfi domin ganin an kubutar da waɗannan ɗalibai
to gaskiya da farko gwamnati ta yi wani kokari amma kuma yunkurin ba mu kai daga ci ba sai wannan yunkurin kuma gaskiya ba ta sake motsawa ba ta yi shiru ta dunkula hannunta kuma mu gaskiya kaga ƴaƴanmu na daji duk kokarin da aka yi da ba a kai daga ci ba za mu ga kasashen kokari ne wannan da ta dawo ta ce bayanin cewa cikin 180 daga cikin yaran nan ma ba su iya tafiya kawahuwan su ya kumbure da ka ga ta ita karan kanta wakatin da ta dawo ko kai daga kiran jarida sai ka zubar mata da hawaye ko da ba kai ka haife ta ba domin kawahuwan ta sun muka ɗaya daga san sun shanye rami zaka iya tura marhin biro a cikin ramin kafan ta inda aka cire mata ice a ciki ruwa yake ta fita ba ta iya sa takalmi ba ta iya tafiya sai da dauke ta kasusuwan kirjinta ga sunan kirgaggu lafiya lau za a gan su uska ya tsane yadda ka san ta sa wani abu a bakinta yadda bakin ya wani turowa waje kwana 30 da wani abu da riga guda da wando guda a jikinta sannan babu wanka ba wanki
to sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce duk da yake tana halin tsaka mai wuya akan batun kubutar da waɗannan yara amma tana nan tana iya kokarinta inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane
wani tsaki da tsaka mai wuya na farko in aka dauki tsarar matakai kila wani abu ya faru wanda yake suya suna fargaban wannan na biyu wannan sulhun da ake so a yi da kuma neman kudin da suke na fansa shin tsawon lokaci nawa zai kai mu ana kokari iyaka amma waɗansu abubuwan ba su an bayyana su ba
to koma dai wani hali ake ciki fata dai Allah ya kubutar da waɗannan ɗalibai da akasarinsu ƴan ƙasa da shekaru 13 ne Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida na batsari har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad da karin bayanai kan halin da duniya ke ciki
labarin annoba COVID-19 a Amurka shekara ɗaya da ta gabata shine kwantar da marasa lafiya a asibiti da kuma sauye-sauyen ka'idoji daga jiha zuwa jiha sannan da fata tare da jiran samun allurar rigakafi yayin da kasar take kan hawar kamuwa da cutar zagaye na biyu wannan zai zama wani dogon jira kuma mai raɗaɗi tare da ƙarin miliyoyin waɗanda suke harbuwa da dubban ɗaruruwan mutane da za su mutu to sai dai labarin shekarar 2021 wani ɓangaren shine kan allurar rigakafi da nau'ukan ƙwayoyin cutar biyu masu alaƙa da gasa waɗanda suke shirin sauya rayuwar Amurkawa Dr. William Shapner farfesa a sashen cututtuka masu yaɗuwa a asibitin jami'ar Vanderbilt ya ce da murya Amurka cewa yayin da Amurka ta samu ragowar waɗanda suke kamuwa da cutar sosai ci gaban ya tsaya kuma nau'in cutar na Delta yanzu yana kama mutanen da ba su yi allurar rigakafi ba yayin da suka kama hanyar maida kasar su kan turbar demokuraɗiyya da zaɓe jami'an Sudan na bayyana fatan cewa gagarumin mun bunƙasa tattalin arziki da bankin ƙasa da ƙasa ya samar a wannan makon zai share basussuka na shekaru da dama da daidaita al'amura gwamnatin rukun kwarya yanzu ta samar da hanyar da za a yafe wa Sudan bashi ta yadda za a janye bashin cikin kankanin lokaci firaministan Sudan Abdullah Hamdok ya faɗa a wani jawabi da ya yi wa ƙasar a daren Talata bayan da asusun ba da lamuni na duniya ya amince ya fi mata bashin dala biliyan 50 da kuma dala biliyan 2.4 ta hanyar tallafi.
Gaban kasar Nijar Muhammad Bazoum da gwamnatin jihar Borno Baba Gana Zulum sun yi ta jihar Jifa inda za su tattauna kan makomar ƴan gudun hijira. Ga wakilinmu Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani.
Lokacin da shugaban kasar Nijar ya iso filin jirgin saman Difa kenan, inda gwamnatin jihar Difa Isa Lamin da takwaransa na jihar Borno Baba Gana Umar Zulum da shugabannin al'ummar jihar ta Difa suka tarbe shi a wuni na farko na ziyarar kwanaki uku da zai gudanar a wannan yanki. Batun tsaro da ayyukan mayar da dubun dubatar ƴan gudun hijirar cikin gida da na Najeriya zuwa garuruwan da suka fito na kan gaban abubuwan da za a tantauna a yayin wannan haduwa. Ga abin da jama'ar gari ke cewa a game da wannan ziyara.
Yanzu ka ji ba yau duk jihar Difa ga kasuwan ban bude ba. Mun kasuwan ne ƴan ma'aikata ne duka gaba da har makarantu duka. Muna jira Allah ya kawo mana zaman lafiya, Allah sa ya maida Difa mu ina tara.
Sunana Bintu Banje, ana ce mini Bintu Musa Farlomi. Da mai ne tsora muka zo wannan zaman lafiya muke so abin cikin da yanzu ya soma munu gashi zaman lafiya yana so ya tai gaba da kyau da kyau ya gaira mu kasa. Ƴan gudu hijira su koma garin su su zanna su ji dadin su su yi noman su na tattashe su yi noman su da arziki ya shiga cikin Nijar.
Bayan da ya isa masauki, Muhammad Bazoum da ke samun rakiyar ministan cikin gida da na tsaron ƙasa da babban komandan rundunar mayakan Nijar ya ziyarci barikin sojan zone de defense numero 5.
Nous avons dû trébucher, nous avons dû tomber.
Ya ce mun yi fama da tuntube a can baya, mun yi rashi amma kuma mun tashi tsaye da kafafunmu. Yau da gobe ta sa kun ƙara gogewa. Ƙoƙarin da kuke bayarwa a 'yan watannin nan ya yi matuƙar tasiri sosai wajen samun nasarori sakamakon jajircewa da ƙwarewarku. Saboda haka ne na zo in jinjina muku in kuma ce muku muna kan hanyar samun galaba, saboda kun gwada ku mazajen daga ne. Ko a shekaran jiya nan ma kun gwadawa abokan gaba cewa ruwa ba su an kwando bane, kun fatattake su sosai. A yau da safen nan al'ummar Difa ta ba mu tabbacin gamsuwa da ayyukan da kuke yi.
Leur attachement et leur fierté de ce que vous faites.
Matan soja sun yaba da abin da suka kira sauyin da shugaban ya samar a fannin tsaro.
Gaskiya mun ji dadin hawan bazin civil la, gaskiya da mun zo mu isa sayan mission, wallahi ku kawo kai mu da diyan mu, amma yanzu hankalin ku a kwance, wallahi daga avion ne mun ji dadin shi gaskiya, ko kwance hankali Allah zai gani,
wallahi mun ji dadin tun avion yanzu muna da kwanciyar hankali, maza ma sun ji dadi gaskiya alhamdulillah, babu fargaba, kwanciyar hankali suke aiki yanzu suna hitima dadi suke shi tun da sun ji sun hito akwai avion. Suna da kura, suna jin dadi, mu ma muna jin dadi, muna musu addu'a Allah ya taimaka.
A ci gaba da wannan rangadi, shugaban kasa zai jagoranci taron kwamitin tsaro na kasa Conseil National de Sécurité a yammacin yau, inda zai zarce da tantaunawa da shugabannin al'ummar Difa akan makomar ƴan gudun hijira tare da batun farfado da ayyukan noma, kiwo da kamun kifi. A gobe Juma'a ake saran tawagogin Bazoum da Zulum za su bakunci garin Barwa, inda rukunin farko na ƴan gudun hijira sama da 2500 ya koma gida a tsakiyar watan jiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 19:39:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato sashen hausa.com ko kuma voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, zamu yi magana ne akan halin sabon jariri. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
ganin cewa jariri bai sabo za iya cewa yana da ma wani hali ko kuma dabi'u
za iya cewa yana da dabi'u daban-daban har ta kai ga wasu dabi'un saboda ba a fahimce su ba sai a dauka ko ciwo ne kuma har hankali ya tashi akan wannan din aje ayi wani abu wanda bai kamata ba
menene ma halin jariri sabon haihuwa
halayen jariri sabon haihuwa suna da yawa matukar da amma sai mu takaita akan yaron da aka haife shi lace shi law ya kai matsayin a haife shi wato ba bakwai ni ba kuma an haife shi lafiya law babu wata matsala so idan muka yi takaita magana akan wannan wala Allah ma sauraron mu za su fahimci inda aka dosa shi dai jariri idan aka haife shi lafiya law zai kasance nauyin shi yana tsakanin nauyin kilogram 2 da rabi zuwa kilogram 4 kuma za ta ganshi hannunsa a dunkule sannan yakan jawo kafafunsa zuwa ciki sannan jikin shi yayi kalar da a turanci za a ce pink sannan ba su fa san haske ba saboda haka za ka ga ko da shi suna kokarin rufe idanunsu kuma a wannan lokacin za a ce abu uku suka fi sani cin abinci bacci sai kuka sai kuma sauran dabi'u da ake yi na rayuwa misali numfashi da buge-buge da motsi da sauransu wanda dukkan mere yake saboda haka da bukatar a gane cewar akwai wasu abubuwan wanda idan jariri ya yi a wannan al'adar jariri ko kuma wannan ya fita daga al'ada akwai matsala misali ba za mu dau kamar yadda muka yi magana farko misali maganar cin abinci jariri ana haihuwar shi dan da ya zo lafiya kuma ya kai yadda ya kamata a haife shi din nan to a wannan lokacin ana sa shi nono zai kama a dabi'ar jariri gefen bakin shi inda ka taba ta nan wajen zai misali idan ka taba hannun hagu to zai juyo kan ne ta neman hannun hagun tunanin cewar nono ta nan gefen nake ta zai kai bakin shi wannan dabi'ar da ba a gane ta ba wani lokaci ta kan kawo matsala sai uwa ta dauki jariri idan misali gefen hannun hagu tana kokarin wata tura kan shi ya sha nonon dama to shi kuma sai ya yi hagu sai a ce ai baya karba wannan gefen ya fito ba a gane cewar wannan wata dabi'a ba ce wanda a likitance ake cewa rooting reflex inda aka taba gefen bakin da aka taba to ta nan jariri yake juyo kan shi sannan idan ya sa ya kama nonon nan zai iya sha yana hutawa saboda haka ba wai zai sha da ya dan tsaya ba a tunanin misali ya koshi a'a zai iya sha haka ya dan huta wala'alla har bacci ya dauke shi sannan jariri irin wannan yakan kasance saboda cikin dan karami ne in ya ci abinci abin da zai cika cikin nan zai iya tsayawa a cikin ne zuwa tsakanin awa biyu zuwa awa hudu saboda haka kenan ya kamata a ce duk bayan awa biyu zuwa hudu zai ji yunwa zai kokarin neman abinci wannan abu da shi ne ba wai ya fi cin abinci wanda saboda kamar tankin mota ne da za a ce misali bai fi ya dauki galan biyu ba kuma kai kuma za ka yi tafiyar da watakila kana buƙatar galan shida ka ga dole ka tsaya ka ƙara mai saboda haka suna da ƙaramin dan tumbi saboda haka shefa suke sha akai-akai.
So tari za ka ga wani lokacin ma jariri daga ya ci abinci sai ya fara shakuwa shin wannan abin damuwa ne?
To shakuwa ga jariri kusan a ce ita ma kamar al'ada son kowane yaro yana yin shakuwa to amma idan ya kasance wurin ba da nonon misali jaririn yana so san kan nonon irin wannan jaririn ya zai zuci iska da yawa cikin bai cika ba amma iska sai ta cika cikin tamtam waɗannan sun fi samun shakuwa din da kuma gashi dai ciki ya cika amma kuma ana jin yunwa sai su fara koke-koke amma shakuwa ga jariri ba wani matsala ba ne rage ta wurin shayarwa din a tabbatar cewa shi tsinin kan nonon yana tsakiyar cikin bakin lefen shi yana wajen bakin area nan wanda turanci ake cewa areola haka idan ya sha sai ya zama iskar da zai sha kaɗan ce.
Za ka ji Hausawa idan yaro yana shakuwa za a ce yana buɗe cikin shi ne da gaske ne a cikin buɗuwa yake yi?
Cikin nan zai buɗe ne in ya ƙara girma amma ba hawaye don yana shakuwa ba ta ƙara girma.
Ta yaya ma ake gane idan jariri wani abu na damunsa misali a cikin ɗabi'unsa akwai kuka to yaya za a gane kukan na ɗabi'a ne ko kuma na damuwa?
Ana haihuwar jariri abin da yake fara yi shi ne kuka ne sannan kuma a wurin jariri kukan nan wata hanya ce ta sadarwa wanda a turanci ake cewa communication saboda haka zai kuka idan yana jin yunwa zai kuka idan wani abu yana damun shi misali ko diaper ɗin shi wato ko tambantan da aka daura mai ya jike ko ya tashi wurin yana damun shi ko da kaya aka sa mai wanda suke damun shi a jiki da bai ji ba bai ji dadin abun ba zai iya kuka ko da kuma bukatar yin motsi mutum ne a kusa da shi bai ji ba yana iya yin kuka so da kuka wata hanya ce ta sadarwa a wurin jari kuma yakan kasance jarirai sun fi kuka tsakanin sati 6 zuwa sati 8 na haihuwa bayan sati 8 akan dan samu saukin kukan yakan dan rubu amma kafin wannan lokacin suka yi kuka sosai
to ko me dalili
kamar yadda ne bayanin cewa hanya ce ta sadarwa a lokacin ba a fara gane misali tabi'ar tashi ba kamar duk bayan awa nawa yake buƙatar nono kamar yaushe ne yake buƙatar wasa kafin a gama fahimtar shi sai ya kasance kukan zai ji yawa amma in fa an gane fahimtar shi misali a lokacin an gane ta ina ne an kwantar da shi ya fi jin daɗi wani irin girgiza ne in aka yi mai a hankali yake jin daɗi in ana shafa bayan ne yake jin daɗi an fahimci al'adunsa sai ya kasance ba za a samu matsala da shi ba amma kafin a gane al'adun nan nashi to duk buƙatar da yake yi zai faɗe ta ne ta kuka
akwai yanda ake bambance kukan damuwa ko misali kunzugunsa ya jike ko kuma kukan yana so kawai ya ji mutum kusa da shi ne akwai yanda ake ganewa ko kuma dai kawai kukan duk iri ɗaya ne
da farko ba lallai a gane ba kamar yadda zai bayani to amma a hankali idan mai kula da shi din na da kula sosai tana iya gane cewa wannan kukan na bacci ne wannan kukan na yunwa ne wannan kukan wasa yake so ya ji ba mutum kusa da shi wannan kukan watakila ya ji kadaifa ne a hankali za ta iya gane waɗannan bambancin amma da farkon fari ba za a gane bambancin ba
wasu irin matsaloli ne jarirai suka so fuskanta wanda idan aka ga misali ko kukan ya wuce misali tunda su dai ba magana za su yi ba za a ce watakila kaza ne yake damun
su to akasarin yara akalla rana inda za a tara kukan da za su na jarirai sukan iya samun kamar kukan awa uku a rana to idan aka samu kuka ya kasance ya tsananta ya fi haka misali sannan kuma duk kokarin da ake yi na lallaɓa shi ko na bashi nono ko a duba a gani ko daifa ta jike ko a duba ko wani abu ya yi stitching a jikin misali kana iya sa kaya a cikin kayan akwai wani abu ko mai danko ko wani abu da zai iya karɓar fatar da sauransu duk idan aka duba wannan abubuwa wani lokacin ma abin da ake fara buƙatar yi ba kila a ɗan samu ruwa a yi mai wanka ana yi mai wankan nan sai ka ji duka ya tsaya wani lokacin kawai wasa yake buƙata wani lokacin kuma nono yake buƙata to idan ya kasance kukan nan duk wani abu da ya kamata a yi masa wanda zai sa ya yi shiru ya ke yin shiru to wala'allah akwai matsala sannan abin da ake kira fitowa ce ƙara kukan idan kukan ya kai ƙara da yawa akai ƙoƙarin kuma a lallaɓa shi ya ki sai ƙaruwa yake to wannan yana nuna da alamar cewa akwai wani abu da ke damun
misali idan an ba wa jarirai musamman ma sabon haihuwa in an ba su nono za ka ga sai a ce ba za a kwantar da su ba sai an san yadda za a yi ko a sa su a kafa a shafa musu baya duk dai da za a yi su yi gyatsa sai an yi ko me dalilin yin haka
to a lokacin da suke shan nonon nan suna haɗar nono da kuma iska idan ya kasance iska tana kasan ruwan nono iska tana iya turo nonon waje idan ya kokarin yatsa amma idan aka dan taja shi yadda nonon zai yi kasa iska kuma ta yi sama sai kasance iska ce ta fita kadai ba tare da nonon ya fito ba kuma idan iska ta fita sai kasance akwai dan sauran stress kenan a cikin ciki wanda za a iya ƙara shan nonon
likita so tare zaka ga wasu yaran sukan fiye yawan bacci wanda ma har sai a ce ya kamata su tashi su sha nono amma baccin nan bai ya hana su shin idan aka ga yaro jariri sabon haihuwa yana yawan bacci abin damuwa ne ko kuma ba abin damuwa ba ko ɗabi'an shi ne
jarirai sukan iya yin bacci tsakanin awa 14 zuwa awa 17 a rana to kamar yadda muka yi bayanin cewa cikin nan ba ya iya aje abinci na tsawon lokaci duk inda yaro ya yi bacci ya yi awa 4 to duk abin da ke cikin nan ya zazzage to shi yasa da buƙatar idan bacci har ya kai awa 4 nan to a tada jaririn a ba shi nono sannan yana daga cikin al'adun jarirai su ba su san wani bambancin dare da rana ba idan bacci ya zo saboda haka idan ne baccin nan ta da karfi da awa 4 to da bukatar a tada shi a bashi nono idan mahaifiya bata samu bacci ba da rana to da dare kuma yana iya kasancewa shi yana bukatar misali a yi wasa da shi ita kuma tana jin bacci to shi kuma baya bambanta tsakanin dare da rana wurin bacci ma saboda haka idan awan nan ta yi dole yana bukatar abinci to dole fa a bashi abinci saboda haka da bukatar bayan awa 3 zuwa awa 4 a tada jariri a bashi abinci yana daga cikin al'adun jariri numfashin shi yakan yi da sauri-sauri sai kuma ya huta sai da sauri-sauri sai ya huta ba kamar yaron da ya girma ko babba wanda ya ce mai a turance regular shi na jariri zai zo ne da sauri-sauri sai kuma ya huta sai da sauri-sauri sai ya huta amma dai inda za a kirga za a ga cewar baya tun tsakanin cycle 40 zuwa 60 to wannan tabi'a ce wanda yana kara girma za ta canza
kamar sai sauraron mu kada dai ku shi asashin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Allah Musa Tahir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
a gaida malamai yanzu kuma ga kadan daga dindin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email ra'ayi na farko ra'ayinka ne Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a kace gwamnatin Najeriya mun jikin damko Nnamdi Kanu to ya kamata tunda kin baiwa yakuwa ruwa ki tuna da yalo ya kamata su ma yan ta'addan da ke zama barazana ga rayukan jama'a da ke yankin arewa ki gaggauta kamo su in dai zaki adalci ra'ayin na gaba ra'ayin ki ne Amina matar Kadura Digaga dan Fulanan Warji kika ce a gaskiya ya kamata hukumomi a Najeriya su tashi tsaye domin ganin sun ta da mutane da ke zaune akan hanyoyin ruwa tun kafin damuna ta ƙara tsunduma ruwa yayi yawa da zai kawo ambaliyar ruwa da kuma zai sa asarar rayukan jama'a da dukiyoyin su muna addu'a Allah ya kawo mana damuna mai albarka amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya kace daga dukkan alamun shugaban kasar Chadi Muhammad Idris Debi ba shi niyyar ba da mulki ga farar hula kamar yadda aka tsara zai ci gaba da mulki ne kamar yadda mahaifinsa yayi dama malam Bahaushe ya ce barewa ba za ta gudu ba dan ta yi rarrafe to ra'ayin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da aikowa sannan a hankali za mu rika karantowa shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga hatsi da tushen muhimman kanin labarai
wani bincike da aka ya nuna cewa musgunawa da Beijing take yi wa ƴan guhura kasashen waje ya bazu zuwa kusan kasashe 30 a sassan duniya musamman saboda waɗannan gwamnatocin kasashe da suke karɓar bakuncin su suna tsoron ƙarfin ikon Beijing da kuma tasirinta rahoton wanda aka yi wa take da ba wurin gudu balle boyewa tsarin China na takurawa ƴan guhuru yayin nazarin hanyoyin da China ta yi amfani da su da rufe bakin ƴan guhuru masu adawa da su da ke wajen iyakokinta a ranar Laraba da ta gabata Amurka ta sake jaddada ci gaba da goyon bayanta na kwashe dubban ƴan Afghanistan waɗanda suka taimaka wa sojojin Amurka a lokacin yakin kusan shekaru 20 a Afghanistan an gano rukunin waɗanda suka nemi shirin bizar baki ta musamman waɗanda suka yi aiki a matsayin masu fassara da tafinta kuma waɗansu mutane da suka taimaka mana da ke cikin haɗari an samu kamfanin Donald Trump da kuma babban jami'i mai kula da harkokin kuɗinsa bisa da laifin da suka samu asali daga masu bincike a New York kan harkokin kasuwancin tsohon shugaban ƙasar.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai ku tare mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya ne zai kamar da Chadi wato 8:30 agogon Ghana lokacin da zamu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni, inda kuma za ku iya yin tsokaci ko ku aiko da sakonninku ta hanyar email zuwa sashen hausa@voanews.com. kuna kuma ya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai, da Julie Grayson da ta da shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri sai kuma can da yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana.